sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma Clubhouse 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata shi kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 101.5, sai kuma radio amfani sarauniya, fara'a, normal, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar, to su dangwala voahausa.com a duk lokacin da suke son haka. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a 13 ga watan Janairu na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustafa Sokoto da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Aliyu, a bamu dandanon labaran.
To dandanan su ma ladan yin sun hada da cewa shugaban Najeriya zai jagoranci wata tawaga ta ƴan uwansa shugabannin kasashen Afirka su je Gambia su gani ko za su baiwa shugaban mai barin gado hakurin ya bar gadan. Sannan gwamnatin Obama ta ce ta ga sauye-sauyen da suka faranta mata rai a Sudan, don haka za ta cire wasu daga cikin takunkuman da ta sawo kasar. Bayan da bayan haka kasashen Turai sun ce hankalinsu ya fara tashi da irin dangantakar da suke ganin ƙarshenta za a samu tsakanin Amurka da Rasha a ƙarƙashin Donald Trump.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta hana sayar da barasa da kuma mata masu yawo barkatai a cikin jihar.
Dacan mutane sun daina wasu abubuwa a cikin gari, amma yanzu sabon lafiya da muka fara samu, gidajen giya sun fara sayar da giya. Ana nan in aka sha giya ana fada a soki mutum a wuka a kashe.
A can jamhuriyar Nijar ko makiyayan kasan ne da takwarorinsu na Najeriya suka yi wata ganawa domin lalubo hanyar samar da zaman lafiya tsakanin su da manoma.
Da wakilan kungiyoyi na makiyaya da na manoma mu zamna mu yi nazari mu gani hanyoyin da za mu bi na zaman lahiya, domin sana'a duk wanda kake in babu zaman lahiya cikinta ta rage.
Kana Jumai Ali za ta shigo da shirin ta na lafiya a warjiki, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a barkamu da wannan lokaci. A yau Juma'a ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai jagoranci wata tawagar kungiyar bunƙasa tattalin arziki ta kasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS zuwa birnin Banjul na kasar Gambia, domin ganawa da shugaban ƙasar mai barin gado Yahaya Jammeh da kuma shugaban mai jiran gado Adamu Barrow, a cewar kakakin fadar shugaban Najeriya Femi Adesina. Tawagar ta ECOWAS ta kuma kunshi shugabar ƙasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf, wacce ita ma ce shugabar ECOWAS ɗin, da shugaban Ernest Bai Koroma na Saliyo, da kuma tsohon shugaban Ghana John Dramani Mahama. Wannan balaguran nasu zuwa Banjul ci gaba ne da kokarin da suke yi na warware rikicin siyasar kasar da ya biyo bayan zaben da aka yi a cana a cikin watan Disamban da ya wuce, wanda shi Adamu Barrow ɗin ya lashe shi, kuma yanzu haka yake ci gaba da kimtsawa domin ya dauki rantsuwa ta kama aiki idan Allah ya kai mu ran 19 ga watan nan na Janairu. Duk da kalaman da shi shugaba mai barin gado Yahaya Jammeh yake kwanan nan, cewa shi fa zai ci gaba da zaman sa kan kujerar nan har sai ranar da kotun kolin kasar ta yanke hukunci akan karar da ya shigar yana kalubalantar zaben. To sai dai abin da ba tabbas akan sa shine ko idan shugabannin Afirka din za su yi nasarar cusa shi Jammeh ra'ayi na ya hakura ya sauka tun kafin ranar a rantsar da shi Adamu Barrow din ta zo. Yayin da wannan take faruwa kuma, majalisar dokokin Najeriya ta jefa kura amincewa da cewa a yi wa shi shugaba Jammeh din ta yi zo a bashi mafakar siyasa a nan Najeriya, domin a ƙarfafa mi shigo ya sauka a cikin lumana.
Gwamnatin Obama ta Amurka na shirin cirewa ƙasar Sudan wasu daga cikin matakan takunkuman da ta kagaba mata, a cewar wasu manyan kansulolin gwamnatin da suka yi magana kan lamarin a jiya Alhamis. Ko da yake sai a yau Juma'a ne ake sa ran gwamnatin za ta ba da wannan sanarwa a hukumance, amma dai an san cewa sassauta wannan takunkumi ba zai rasa alaƙa da yabawar gwamnatin da Amurka ta gani na ganin sauye-sauye masu fa'ida da aka samu a can Sudan ɗin ba, wanda suka hada da yaƙi da ta'addanci, rago fadace-fadace, hana wa 'yan tawayen Sudan ta kudu mafaka, da kuma samar da agaji ga masu bukatarsa. A cikin shekara 1997 ne Amurka ta soma kakabawa Sudan wannan takunkumi da ya kunshi haramta mata duk wata alaƙa ta kasuwanci da kuma toshewa Sudan duk wasu hanyoyi na kai ga kadarorinta da ke kasashen ƙetare, duk saboda zargin take haƙoƙin bil'adama da aka yi mata a lokacin. sannan a shekarar 2006 Amurka ta ƙara yawan matakan horaswa din akan Sudan a bisa zargin cewa Sudan na da hannu a tashin hankalin da ke wakana a Darfur.
To hali yanzu kuma wani kakaki na kungiyar dakarun SPLA ta gwamnatin Sudan ta kudu din ya ce wakilan gwamnatocin kasashen Amurka da Burtaniya da Norway sun yi wani taron asiri da kusoshin yan adawa na Sudan ta kudu masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban wannan ƙasa Riek Machar a birnin Nairobi Kenya a farkon watan nan. Ya ce kuma ba abin da suka tattauna ila yadda za a tumbuki gwamnatin ta Sudan ta kudu a kafa wata sabuwa. A jiya Alhamis ne mataimakin kakakin rundunar sojan ƙasar Kanal Santo Dominic Cho yake yin wannan zargi a gana da yadda manema labarai a can birnin Juba. Daidai gwamnatin Burtaniya ta musanta zargin ta ce wannan zargin da aka yi shi a cikin wata jarida wata East African soke burutsu ne kawai da bai nuna manufar gwamnatin Burtaniya din ba. Amma har yanzu ita gwamnatin Amurka ba ta riga ta maido wani martani akan wannan rahoton ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Kalaman da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ke yi kwanakin nan game da Rasha, musamman inda yake bayyana ra'ayinsa cewa yana jin Rasha na da hannu wajen satar bayanan da aka sato daga na'urorin kwamfuta na jam'iyyar Democrat, sun sa yanzu kasashen duniya musamman na Turai sun fara fargaban cewa da ƙyar dangantakar Amurka a ƙarƙashin Trump za ta inganta da Rasha a ƙarƙashin shugaba Vladimir Putin. Haka kuma ana ci gaba da maganganu game da wata ƙasida mai shafuna 35 da ke yawo a yanzu wacce aka ce tana kunshe da wasu bayanai na batanci akan wasu abubuwan asha da watakila shi Donald Trump din ya aikata a asirce, wacce kuma aka ce wani tsohon dan leken asirin ƙasa na Burtaniya da ke zaune a London ne mawallafinta. Kan haka ne jiya tarin yan jaridu suka yi cincirindo a gaban ofishin wata cibiya mai suna Obris da ke London, wacce aka ce a cikinta ne aka rubuta wannan kasidar. An kuma bayyana cewa wani mutum mai suna Christopher Steele, tsohon ma'aikacin hukumar leken asiri ta MI6 ta Ingila, wanda shi ne ya rubuta kasidan, yanzu haka ya kwashe iyalansa sun ɓata kwata-kwata ba san inda suke ba.
To a ƙarshe, yayin da wannan take faruwa ake ba da rahoton cewa Sufeto Janar na Amurka ya ƙudurta ƙaddamar da wani gagarumin bincike domin ya bi diddigin yadda ma'aikatar shari'ar Amurka ɗin, wacce shi yake mata aiki ta gudanar da nata bincike a kan zargin da aka yi wa tsohon sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton na cewa ta yi amfani da wasu hanyoyin da ba su kamata ba wajen karɓa da kuma aika saƙonninta na email. Ɗaya daga cikin batutuwa mafi zafi da aka fice ce kuce a kansu lokacin da ake yakin neman zaɓe a bara. Musamman Sufeto Janar ɗin Michael Horowitz ya ce yana so ya fahimci yadda shugaban hukumar FBI wato James Comey ya gudanar da binciken da ya share shekara guda cur yana gudanarwa a kan ita Hillary Clinton, wacce ta riƙe muƙamin sakataren harkokin wajen Amurka ɗin daga shekarar 2009 har zuwa 2013, kuma ta yi ƙoƙarin zama shugaban Amurka mace ta farko, amma abin ya gagara. Hillary dai ta ɗora laifin kayan da aka yi mata a zaɓen a kan shi Comey a dalilin sanarwar da ya bada na sake buɗe binciken da yake mata ana saura kwanaki 11 kacal a yi zaɓen na Amurka. Abinda suke ganin wannan ne ya sa ta faɗi zaɓen, shi kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican ya lashe shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu fara da batun dakatar da hana sayar da barasa da kuma mata masu zaman kansu a can jihar Borno. Kwamishinan shari'a na jihar ne barista Kaka Shehu Lawal ya yi wa manema labarai ƙarin bayani. Ga Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwamishinan ya ce sai dai wannan doka na haramta sayar da barasan bai shafi barikin soja da na 'yan sanda ba, amma kuma bayan waɗannan wurare duk wanda aka kama na sayar da barasa za a kame shi kuma a hukunta shi bisa daidai laifin da ya aikata. Kwamishinan ya kuma ambato wasu anguwanni ya ce su shiga cetayensu kan yadda ake sayar da barasa ko kuma ƙwayoyi a irin waɗannan anguwanni. Ne zana ga Ladima da Gamboru da Murganari da Hotbite da Bagaro da Meri da London ciki da kuma anguwan da ake kira Village akan titin zuwa Giwa Barak, inda ya ce duk wanda aka kama na sayar da ƙwaya ko kuma barasa zai daddana kudansa hannun hukuma. Kwamishinan ya kuma gargadi 'yan kasuwa da ke sayar da gawayi ko kuma itacen girki da cewa su koma wata kasuwa da aka bude musu, in ba haka ba su ma doka za ta yi halinta a kansu. Ga ma dai ƙarin haske ga kwamishinan ya yi game da haramta wasu abubuwa a cikin jihar, wanda ya haɗa har da ba da sanarwar rufe wasu tashoshin mota a jihar Borno.
Da can mutane sun daina wasu abubuwa a cikin gari, amma yanzu sabon lafiya da muka fara samu gidajen giya sun fara sayar da giya. Ana nan in aka sha giya ana fada a soki mutum mutum a wuka kashe. Kullum sai mun samu report case diary a ministry an kashe wani a gidan giya. Bayan haka nan an samu gidajen ɗan iska da karuwai sun fara yaduwa a cikin gari. Har ma aka zo aka fara siye da sayarwa na jarirai akan kudade kudi 100,000 wanda yanzu haka mun kama su kuma mun gurfanar da su a gaban kotu yanzu suna gidan yari ko da yake maganan ba a kammala shi ba. To bayan haka akwai inda ake da tashoshin mota wanda gwamnati bata san da zaman su ba da kasuwanni inda wanda ba san da zaman su ba. To idan muka kuskura muka bar wayannan abubuwan suka gudana zamu koma gidan jiya. Ko mutun yayi aikata wani miya shegen abu ko wani illa sai ya gudu da bayan mu gari ba ya je hawo moto a tashan da gwamnati bata san da zaman ta ba sai ya tafi duk inda ya tafi ya tsere kenan. To saboda haka muka hada kai da jami'an tsaro muka dokan da ya tsara dokan dokokin Borno da na Najeriya wanda ya haramta sayar da giya, wanda ya haramta bude gidajen karuwe da matan banza, wanda ya haramta bude wani tasha wanda gwamnati bata san da kanshi ba, duka muka ba su lokaci saboda su tattara nasu su rufe wannan wudajen su koma inda aka tanada. Akwai inda doka ta bayar kamar barkin soja, barkin yan sanda ko kuma wani wajen da suke wannan gwamnati ta amince a sha giya wajen. In suna son su sha sai su je wuraren nan. Amma a cikin gari throughout wannan jihar Borno doka ta hana ta haramta.
Kai maganan rufe wasu kasuwanni da tashoshin mota. Kana gani kamar gwamnati ta tanada musu isassun wuraren da zai dibi waɗannan yan kasuwa?
Ka san akwai komiti na musamman wanda yanzu haka suke aikin tada mutane a inda bai kamata ba a mayar da su inda ya kamata.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A can jihar Niger ko wasu barayin shanu ne da masu kawai mutane su yi garkuwa da su suka ba da kai bori ya hau domin ko rundunar sojojin Najeriya ta ce idan sun kiko za su gamu da hushin jami'an tsaron. Ga Mustafa Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kwamandan rundunar sojin Najeriya ta ɗaya da ke Kaduna, Manjo General Adeniyi Oyebade, ya ce kisan jama'a da fyaɗen da ake yi ma mata da satar shanun da ake yi a jihar Niger ya isa haka nan.
The people involved in killing has to stop. We are not here to come and beg anybody. If it does not stop peacefully, it will stop by force.
Ya ce duk masu aikata wannan kisa yana da kyau su bari, idan kuma ba su bari cikin ruwan sanyi ba. To ba sun zo ne domin roƙon wani ba, za su tsayar da mutum ko da ƙarfin tsiya. Mataimakin shugaban ƙungiyar Miyetti Allah a Najeriya, Alhaji Husaini Boso, ya yi ƙarin haske akan dalilin shirya wannan taro.
To makasudin wannan taro shine a yi taron ga mu kira filaninmu musamman waɗannan wanda suke ake zargin su da ta'addanci da yawan tada hankalin mutane tunda filani ne makiyaya mafi yawa masu yi. Muka ce to za mu gayyato wasu daga cikin su sun yadda su zo.
Taron dai ya samu halartar dubban filanin da ke gudun hijira a garin na Fandogari a sakamakon hare-haren ƴan bindigar. To amma a ɗaya gefen an samu wasu ƴan bindiga guda uku da suka bayyana a taron da nufin yin saranda. Ga abin da ɗaya daga cikinsu mai suna Malam Shuri ya shaida mani.
To ni ban taɓa zuwa ɓanna a Niger ba, amma a Kaduna sakamakon abin da aka yi mana na ɗauka, don ni ko da na ɗauki bindiga ba na ɗauke ta domin sata ba.
To yanzu wannan taro da ake nan ana yi ne domin shawo kan matsalar Niger. Ire-irenku ya za a yi ku taimaka a shawo kan wannan matsala? Za ku kawo su ne ko ku kun sai da za a yi?
Mun san yadda za a yi. Waɗannan yaran da suka zo suka addabi Neja yaranmu ne da suke tahowa daga Zamfara daga Katsina.
Shugaban ƙaramar hukumar Rafi Gambatan Kokagara ya ce fatansu dai a samu maslaha akan wannan al'amari domin a yanzu haka akwai garuruwa 15 da babu kowa a ciki a sakamakon wannan tashin hankali.
Yanzu duk garuruwan nan waɗannan ƙauyukan wasu sun kwaso dukkansu kamar 'yan shiroro sun kwaso ne sun dawo Rafi local government.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ba za ta lamunci tayar da hankalin jama'a ba, inji mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Ketso.
Na gaya muku yau a kodansu mutane wanda kun san za ku yi ku yi masu magana ku yi haɗin kai. Wayannan mutanen nan in dai har da ba za su zama nan lafiya ba to su bar nan ƙasa Niger gaba ɗaya.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A jamhuriyar Nijar ko da Najeriya, makiyaya da manoma ne su gudanar da taron samar da zaman lafiya tsakaninsu ganin yadda suke gitta ƙasashen juna domin kiwon dabbobinsu. Ga Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
ganin cewa makiyaya sukan tsallaka daga Najeriya za kuwa jamhuriyar Niger ko kuma daga jamhuriyar Niger zuwa tarayyar Najeriya musamman a irin wannan lokaci na rani a cikin waɗannan ƙasashe. Malam Ahmadu Halilu shine shugaban kungiyar Ropen ta jamhuriyar Niger
da wakilan kungiyoyi na makiyaya da na manoma mu zamna mu yi nazari mu gani hanyoyin da za mu bi na zaman lahiya domin sana'a duk wanda kake in babu zaman lahiya a cikin ta ta rage. Muhari da haka muka yi wanga babban taron su ne ya kamata yau a ce sun yi tsari wanda zai sa zaman lahiya da kwanci hankali ta samu tsakanin mu nan ne a cikin Niger kuma tsakanin mu da Najeriya. Yanda mutane suke da hanyoyin su ya kamata dabbobi su ma a bar musu nasu hanyoyi domin su bi ba cikin fitina ba.
A nasa bangaren Malam Ali Muhammari Mindako shugaban RBM ta tarayyar Najeriya ya ce wannan taron bitar waɗannan tarurrukan guda biyu da aka yi a cikin watan Disamba zai bada damar tattauna akan yanda za a shimfiɗa zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma na jamhuriyar Niger da takwarorin su na tarayyar Najeriya.
To wannan zama mun yi shi ne don a duba yanayin yanda za a samu saukin waɗannan mishkilolin da kuma samun nasarar ganin makiyaya suna zaman lafiya tsakanin su da ƴan uwansu manoma a tsakanin Najeriya da Niger musamman wannan mafita ta Sokoto da Kebbi da kuma wajen Kwanni da kuma jihar Taraba baki da. So kaga mafitar da mata nan ne ake samun zawwa da zawwa wayansu soyo arewa wayansu kudu musamman da kaka kukunayen kudu kuma da arewa da bazara kuna dawowa kuma akwai fahimta tsakanin sarakunan gargajiyar mu da gwamnonin mu da shugabannin kasashen mu suna nan sun hada kai da su dawo wato ECOWAS domin a ga cewa makiyaya sun zama suna shakatawa kamar yadda kowane dan Najeriya ko dan Niger ko dan Afrika yake shakatawa.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 12 na tsakar dare da minti 17. Kafin shirin mu na gaba ga wannan.
Ranar 12 ga watan 7 na shekara 2013 ne kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukuncin a sallamomin Johamza Al-Mustafa bayan ya kwashi kusan shekaru 15 yana ɗaure a bisa tuhumar sa da ake yi da kashe Hajiya Kudirat Abiola.
To ku biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakken wannan rahoton. Ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Shin ma sauraro ko kun san akwai cutar da take sa fatar jikin mutum ta daye kamar na kuturta? To wannan yana daya daga cikin cututtukan da likita zai bada amsan su a yau a wannan fili na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke sai a biyo mu a hankali. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah ina lafiya Hajiya.
To likita za mu fara ne da wasikar da muka samu daga wajen Habubala mai wanki da guga tsohuwar kasuwar Daura.
To.
To yayi tambayoyi da ƴan dama.
To Hajiya.
Ta farko yace wai shin Sabro yana rage jinin mutum ba san ko ka fahimci me sabro ba.
Abin me yasa ban san abin
da ke da sabro ba. To ni ma ban gane ba. To malam ina fatan malam Habubala mai wanki da guga can tsohuwar kasuwar Daura idan kana kusa da gani har likita ba mu san menene sabro ba. Ko kuma sobaro da yake nufi to tunda bari dai mu muna fatan dai zai sake rubutowa.
Muna fata dai ya kira mu.
Yawwa. To da ka san na ce maka yayi tambayoyi da ƴan dama.
Eh gaskiya
ne. To tambayar sa ta biyu yace wai yakan ga wasu suna sa tabaro gilashi na ido saboda yin karatu ko kuma rubutu ba tare da likita ne ba su izini ba. Shin ba wata matsala idanun nasu?
To wannan kin san yawanci abinda mutane ke irin wannan bai da yawa. Abinda mutane ke yawanci ba su iya ganin rubutun ne duniya kankanana. To su wadannan tabaro din sukan ƙara girman rubutun ne. Amma bai kamata mutum ya rinka amfani da su kon lokaci na tafiya ko yana aiki ba. Indai mutum bai gani sosai gabaki ɗaya to ya kamata ya je wurin likita a gwada shi.
To likita ka ce ba matsala sosai. Gara ka fito mana ƙoro-ƙoro mu gane.
Indai mutum na samun wahalan karatu da ko karanta abu haka ya kamata ji wani likita a dubi idonsa domin akwai wani abu da ke faruwa. Shi wannan kwayar idon da ke da ana kiran shi lens a cikin idon mutum, to wani lokaci akwai wadansu wanda ba su iya sa yanda za ka iya ganin abu sosai.
A takaice dai likita.
Ba ka wani irin glass zai sa ka rinka gani
sosai. Eh to bari ka fito masa baro-baro. A takaice dai bai kamata mutum ya je dan radin kansa ya sai glassin ba gare ya je gun likita.
Eh gare ya je wani likita wannan ya fi amfani gaskiya ne haji.
Yawwa. To malamin ya zaki wata tambaya.
To
yace wai yana gani wai ranan da idan an haifi yaro ranan da za a mishi suna sai ga wanzamai suna yanka suna sanya wuka ana yanko wani abu a cikin makogaron jariri ana ce masa hakkin wuya wai idan ba a fitar ba duka abincin da ya ci zai yi amansa. Shin hakan gaskiya ne?
Ba gaskiya bane Hajiya.
To da farko ma
yanzu bai kamata a rinka cire abubuwan nan ba. Akwai dan su yara wanda kamar irin su belibel muke kiran su kuma
akwai da ake kira ko hakkin wuya.
Eh da hakkin wuya da sauransu. In ba dai suna da wannan lalura ba yawanci a nan kasashen likitoci ma sai kada a tabi komai na yaro. A bar shi yanda Allah ya kawo shi duniya.
Yawwa.
In dai wani abu ne ya faru bayan da ya soma girma, akwai dan yara wanda aka haife su akwai laluran da suke samu. To wannan ya faru dole a je wurin likita a duba, amma in ba wani lalura a kyale sai yanda Allah ya yi su.
A to shi ma ya kara da cewa wai ana iya kokarin yanke wani abu maimakon belan ma ai kuskure.
Maimakon ai gyara sai ai banna.
Yawwa.
Eh saboda haka bai kamata ai irin waɗannan ba, wannan abu al'adar mu ne da ya kamata mu daina Hajiya.
To sannan kuma yayi maganan al'adar nan da wasu suke ma ƴaƴansu kaciya tunda ya ce ana wai kuma ana yanka wani abu daga gaban mace.
To wannan na gaban mace din shi ma bai kamata ai ma mace komai ba.
Kaciya ke
nan ba shi da amfani, wannan yana kawo dan irin abubuwa da yawa da ma suna da yawa Hajiya zai su da yoyo wadansu ma zai tafi yanda suka zai tafi mahaifansu da sauransu Hajiya saboda haka bai kamata a yi wannan ba.
Ko kuma su kamu da ciwon yoyon fitsari ba?
Eh wannan su ya ta ɗiga kowane lokaci to wannan ba shi da amfani.
Ka san wai ya ce wai an ce wai idan wai ba a yanke ba wai ta girma wai zai hana ta saduwa da mijinta.
A wannan duk ƙarya ne Hajiya.
To Allah ya kyauta.
Wannan ba gaskiya ba ne Hajiya.
To yau dai ina jin kusan filin tambayar shi za mu ansa, tambayoyin nashi suna da yawa.
To Hajiya.
Ya ce wai gaskiya ne ciwon asma da ciwon ƙanjamau da kuturta ana iya gadinsu?
Ciwon ƙanjamau. Ana iya samun su, in dai ka aure mutum ya aure, in ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aure ɗin yana da shi mutum na iya kamuwa da shi.
To.
Ƙanjamau kenan.
Asma fa.
Asma. Na azma shi wannan waɗansu yara in dai akwai ƴan uwa da suke da shi yana wani lokaci na iya samu, amma yawancin su soma girma yakan rabu da su.
To kuturta kuma fa?
Kuturta wannan shi wani ƙwayan cuta ne wanda da ake kira bacteria wanda mutum ke iya kamawa. To wannan shi ma yanzu kin san domin yanda magungunan kewa ai yanzu ba shi ma da yawa, wannan ba a gadon shi haka.
To a saboda haka shi ƙanjamau ɗin ma ba gado ake ba sai dai idan miji ko mata ɗayansu yana da shi zai iya ba daya.
Eh zai iya ba daya eh.
To baya ga haka ko kuma an dura mutum jini ko?
Eh ko an dura mutum jini ko irin mutane masu mugun halayen da suke makansu alluran kwayoyin mugayen kwayoyin nan da ake allura da su.
To Allah ya kyauta.
To wannan ana iya kamuwa da ta wannan.
To likita sai kuma wasikar Muhammadu Maraya unguwan Tibi a can akwatin gidan waya 20 lafiya jihar Nasarawa. To ya rubuta wasiƙar ta daɗe da yake ka san mukan yi ƙoƙarin yin adalci wasiƙar da muka fara samu ita za mu karanta.
Eh gaskiya ne.
To ya rubuta wasiƙa ya ce wai dan Allah ka taimake shi yana fama da ciwon baya ya yi shekaru 15 yana mishi zogi yana kuma murɗa masa ciki baya jin daɗi shi yasa ya rubuta wannan wasiƙan ko zaka fada mishi maganin da zai iya amfani da shi to da yake wasika ta dan jima kafin mu zo kanta in dai mutumin yana kusa ma to ciwon bayan ya fi shekaru 15 kenan
ya fi 15 to
likita wacce ansa zaka ba malam Muhammad
ansa na farko kin san dai ba an fadan magunguna da za a yi amfani da su ko wani irin ciwo ne ba mu yi haka
dan ka ai ma mutum barna
eh don ba mu tabbatar ta radio ba yanda zamu tabbatar da abin da ke samuwa daga mutum ko wani irin ciwo yake da shi don wadansu ciwuwukan suna da alaka da juna saboda haka ba mu da magani to malamin na da ciwon baya ne kuma yace cikin shi na murdewa to akwai wani ciwuwuka da suke faruwa yanda za ga mutum ko yana da ciwon koda wani lokaci za ga mutum na ciwon koda ko wurin mafitsara to wani lokaci zai sa zai kawo mutum ciwon baya
au to
eh wadannan suna faruwa haka
wato shi yasa yake jin zogi kuma cikin shi ta murdawa
eh wani lokacin ya murda kuma duk akwai inda suke domin wadansu akwai irin jijiyoyin da ake kira na suka harhadu wani lokaci saboda haka in dai cikin na zukiya ko ne suma zukiya na ciwon jiwa to akwai wani abu da kuma yake faruwa
saboda haka
a je wani likita a gwada shi sosai
akwai takamaiman likita da zai je ne ko koyi kamar yadda ya rubuto mana wasikan idan ya je haka zai yi bayani
eh je kurin ko wani likita ne za a dube shi in dai abin ya tsanani akwai likitocin da suka gwanince akan wurin wadda dan adam mafi tsara sannan wanda za su iya bashi magani har na baya din ma
to
inda kuma ciwon bayan ne kawai ko kuma duk wannan tsugan cikin kawai haka ne din kawai ya faru ne kawai ba wanda bai da wani alaka da ciwon bayar to za a kwada su magunguna da za a iya bashi a kwada su irin abubuwan motsa jiki da za a ce wanda za su taimaki ciwon bayan
to Allah ma
inda yana ciwon baya kin san kullum muna ba mutane shawara inda kana ciwon baya kada ka kwanta akan katifa mai taushi
eh to amma
lokaci ka kwanta a kasa
eh to amma likita tunda ka ce tana yiwa alamun wata cuta ne gare da yaje a duba shi
gare da yaje a duba shi wannan ya fi amfani ka
tunda kila an duba shi din aka gano ko meye ma kila ya rabu da ciwon baya
eh zai iya rabuwar ciwon baya gaskiya ne hajiya
to Allah ubangiji ya sa a dace
amin amin
to shi kuma malam Sagir Tanko a can unguwar wadata karamin hukumar Takum ta jihar Taraba Najeriya
to
yace wadannan alamomi ne mutum zai gane ya kamu da ciwon gamban ciki
to abinda alamomin na farko wallahi ga cikin ka na ciwo sosai
to
wani lokaci kuma akwai dan su alamomi wani lokaci in ka ci abinci zai wani lokaci kan rage tsananin sa amma da ka dan su majima sai rinka ciwon ya so mu kamo wadansu ma suna amai kuma wadansu ma an yi tsanani za ka kai bayan gida sai zama baki kirin
subhana
eh to wannan kana wannan dole ke sauri ka je wani likita abin don shi gemba wani lokaci kan so majini a ciki
to dan ya ma ce wai jin yunwa akai shi ma alama ne
eh inda kace abinci ka dan kowane lokaci da ka so majinwa kana jin cinkin na maka ciwo sosai
a ce ba ciwo ciwon ciki bai ce jin yunwa
a jin yunwa ba alama ba jin yunwa ai kowane lokaci muka mutun na kan jin yunwa an dai bai ci abinci ba
a yace akai
eh akai inda kana jin yunwa kuma da ciwon ciki mai tsanani to
shi ne alama amma idan jin yunwa haka ne ba wata alamar gamban ciki
idan jin yunwa ne kawai haka wannan ba alamar ciwon gamban ciki bane
to ana da iya warkar da gamban ciki kwata-kwata ko
eh ana iya warkar da ciwon gamban ciki kwata-kwata ga kin san abin da muke ba mutane shawara in mutum ya je wani likita ya tabbatar an bashi magani kaman guda iri uku wannan aka bashi magani daya wanda bai warkar da shi
iri uku din nan da zai sha kamar yadda muka sha yin bayani kenan
domin shi ciwon gamban ciki akwai wata kwaya da ke kawo ciwon ciki akwai gamban ciki din akwai wani kuma wanda za a rage karfin shi wani ruwa dake zuba a cikin cikin dan adam
da ke cewa
an gyara su kafin ka warke
to idan kuma mutun ya aka bashi magunguna ne ya warke wadannan abubuwa zai yi kiyaye dan kai ya sake kamuwa da ciwon
to abin da ya kamata mutun ya yi in dai mutun na ya warke in zaka ci abinci kada ka rinka cika cikin ka tatil haka
to likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya
masu saurare sai dai ba za mu samu daman kawo muku takaitattun labarai ba domin ku lokaci ya muna halin nasa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Aliyu Mustafa Sokoto da ya taya ni gabatarwa da Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Darryl Smith ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima da hantsi ku ji mu dauke da wani sabon shiri.